gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ganawa sirri da hafsoshin tsaron kasar nan a fadin mulki dake birnin tarayya Abuja. Fadar shugaban kasa ta yi wa majalisar kasa martanin cewar abinda babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba. Biyo bayan kiran yan dokar akan ya kori hafsoshin tsaron kasar ko kuwa shi kansa yayi murabus daga shugabancin Najeriya a dalilin tabarbarewar sha'anin tsaro. Masu hamayya da gwamnatin Gandujiya a Kano sun buƙaci gwamnatin Kano ta yi cikakken bayani gamsashe da zai fayyace yadda za ta kashe naira miliyan 1015 da majalisar jiha ta sahale mata rantowa da sunan bayar da ilimi kyauta a jihar Kano. Wani dan siyasa Mansur Soja ya ja hankalin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kada a hofintar da irin gudunmawar da hadamai suka bayar. Hallaya ta yi kin rufi a kaka 2019 da ta gabata. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasa ya bada dama. Kasa da awanni 24 bayan da 'yan majalisar kasar nan suka yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya cire hafsoshin tsaron kasar nan kuka su a radin kansu su yi murabus domin gazawa wajen inganta sha'anin tsaron kasa. Yanzu haka dai shugaban kasa Muhammadu Buhari a sanyin safiyar Alhamis din nan ya gana da hafsoshin tsaron kasar a fadar mulki da ke birnin tarayya Abuja. Jaridar The Nation ta rawaito cewar mutanen da shugaban ya zauna da su sun haɗar da sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha, sai ko shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Abba Kyari, ministan tsaro Manjo General Bashir Salihi Magashi mai ritaya, ministan harkokin cikin gida Rauf Arik Bosola, sai ko mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Baba Gana Mungunu, sai ko sauran hafsoshin tsaron kasar da suka haɗar da hafsan hafsoshi General Gabriel Olonisakin da hafsan sojin kasa Lieutenant General Tukur Buratai da hafsan sojin ruwa Vice Admiral Ibekwe Ibas, sai hafsan sojin sama Air Marshal Siddiq Abubakar da kuma Special General ɗan sandan kasar nan Muhammad Adamu. Sauran waɗanda aka yi ganin nasaru da su sune Director General na hukumar leƙen asiri ta NIA Ahmad Rufai Abubakar da kuma Director General na hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS Yusuf Magajibici. Babu wani dai ƙarin bayani da aka yi wa manema labarai bayan kammala wannan gani na sirri da aka yi da kusan misalin karfe 10 na safiyar wannan rana ta Alhamis. Amma dai hankalce ana iya cewa taron ba zai rasa nasaba da irin kiraye-kirayen da majalisun ƙasar nan suka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Kan ya kori hafsoshin tsaron ƙasar ko kuma su yi murabus a radin kansu tunda dai ta rigaya ta tabbata sun gaza wajen sauke nauyin tsaron rayuka da kuma dukiyar 'yan Najeriya tun daga shekarar 2015 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya naɗa su. Idan har ba a manta ba, hatta ga sanatoci akalla 105 cikin 109 sun amince cewar hafsoshin tsaron kasar ba san abin da aka naɗa su su yi ba. Suna masu ra'ayin cewar dai ba masu da masaniyar abin da ya kamata a yi domin dai shawo kan matsalar tsaron kasar nan. Hasali ma sun zarta lokacin da ya kamata a ce sun kwashe akan wannan makamai. A gashe dai 'yan dokar suka nemi da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyana dokar ta ɓaci akan sha'anin tsaron kasar. To amma dai dangane da kiran da sanata Abaribe ya yi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi murabus akan wannan dalili, fadar shugaban kasar ta yi martani ta bakin mai magana da yawunta Malam Garba Shehu wanda ke fayyace cewa dai tun da farko ma taron hafsoshin tsaron kasar nan ba shi da wata alaka da kiraye-kirayen da 'yan majalisun suka yi. Cikin tattaunawarsa da sashen Hausa na BBC, Malam Garba Shehu ya yi wa Abariban martani kan kiran da ya yi na cewa Buhari ya yi murabus daga shugabancin Najeriya.
Shi wannan taro da ake na majalisar tsaro ta ƙasa wanda ta kunshi shugaban ƙasa da mataimakinsa da ministoci na tsaro da shugabannin sassa daban-daban na tsaro da mayakan ƙasa ba sabon abu ba ne. Taro ne dama an shirya za a yi shi tun satin da ya wuce, aka zayyana shi a cikin tsare-tsaren abin da shugaban ƙasa zai yi, saboda haka ba shi da wata dangantaka da wannan kira da aka ce 'yan majalisar sun yi akan cewa ya sauke shugabanni na sassan mayakan kasar nan gabaki daya.
To a farkon makon nan Sanata Abaribe yayi wani kira ga wannan gwamnatin wanda a ciki ya nemi shugaba Buhari ya sauka daga mukamin sa idan ba zai shawo kan matsalolin tsaro ba. Shin me yasa kuma mayar da martani mai zafi kamar yadda kuka yi?
To ai baka sani ba, ai ita magana irin wannan sai a duba cancantar ma waye yake yin ta. Yau idan da wani ne wanda yake da hurumin ya wannan magana da sai a ce eh yana da ra'ayi da zai fada. Mu abinda muke cewa Sanata Abaribe a yanzu hakan nan da muke magana a gaban kotu yake. Saboda Nnamdi Kanu shugaban kungiyar da take son ta dawo da Biafra ake zargi yana neman ya raba Najeriya. Sanata Abaribe shi zai karbe shi a bili idan shari'a za ta yi aikin ta. Abinda muke zaton kamata ya ce yau Sanata Abaribe shi ne a kurkuku a kullum a madadin Nnamdi Kanu da ya yi bili ya gudu.
Sali a hanyar da matar zuwa Maiduguri da waɗansu yankuna zaka ga hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa sai karuwa suke yi. Baka ganin wannan shaida ce ta gazawar wannan gwamnatin?
Abinda muke so 'yan Najeriya su fahimta shine matsala babba ce kuma sabuwa. Yau duk wanda yake kula da abubuwan da yake faruwa a kasashen da suke makwabtaka da Sahara kasashen Sahel din nan ana ganin irin matsalar da aka shiga. Wannan abu ne da kan samu mana tun da aka rusa ISIS a Iraq da Syria aka zo aka rusa gwamnatin Libya. Halin da muke ciki wato shugaba Muhammadu Buhari yana yi iya kokarin da duk wani mahalicci da ya kare rayuwa da kasar tamu.
Ga 'yan majalisar kasa da dama sun nemi shugaba Buhari ya sauya manyan hasoshin sojojin Najeriya saboda sun zarce wadansu da aiki. Me yasa shugaban yake daukan wannan matakin?
Na farko dai waɗanda suke wannan kushe ko suka ga manyan jami'an tsaron nan ba su la'akari da cewa an ki ko an so Najeriya a halin yaki take a yanzu. A matsayin shugaban Muhammadu Buhari na tsohon janar na soja yana sanar da cancantar lokacin da ya kamata ya canjin komandoji lokacin da bai cancanta ba. Banda haka irin dungunin rahotanni da suke gaban shugaban Muhammadu Buhari akan harkar tsaro na sirri da na koye wato abinda dai nake so na ce shine abinda babba ya hau ya hango ana cewa yaro ko ya hau turmi ba zai ganshi ba. Abinda yake gaban shugaban Muhammadu Buhari yake gani a Najeriya da harkar tsaro da dukkan lamura da suka shafi kasar nan. Saboda haka na ganin ya san abinda ake ciki ya san abinda ya cancanta a yi kuma aka saurara za a ga abinda zai yi akan wannan abubuwa.
Malam Garba Shehu babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a kafafen yaɗa labarai. To amma Alhaji Yusuf Zara Kofar na isa ya ce majalisar ƙasa a karo na farko sun yi abin da talakawan Najeriya ke da bukata domin kiransu na sauya shugabannin tsaron na bisa tarba.
Maganar da ake yi shine yanzu waɗannan mutanen irin su waɗanda aka yi wa alhakin maganin tada kai baya din nan da yanki da nafin da man sata shanu din nan har yanzu ba su sake da neman ko abin ya ragu sai karuwa maki a kasar nan ta mu ta Najeriya. To ya kamata ka canja su yanzu ka duba Niger ana cewa an afka wasu sojojin su na Niger ka duba inda shugaban kasar Muhammad Yusuf sai ya ce ya canja waɗannan wajen mutum uku canja su ya kawo su a biyu dora yau ga kasar ta kan sai da musu kima.
To amma tafarkin tsaron su iri ɗaya ne da Najeriya misali gwamnatin nan fa ta ce mai daki shi ya san inda yake masa zuba kuma abinda babba ya hango yaro ko ya hori mai ba zai hango shi ba.
A'a ka daina cewa abinda babba ya hango to in ma ai manyan ne abinda muka hango shine a canja waɗannan mutanen idan babba bai hango au ba kai da Allah ya baka basira ka hango ba sai ka faɗa ba a hango da muka yanzu ga ƴan Najeriya na sa ta munna da ƴan maza sun ce wannan karan sun yi abin yi a 2020 din nan magana daki shi sun ce Buhari i canjo ina mutane kuma shine gaskiyar magana ya kamata ka tashi. Abin da ya kamata ai shine a cikin sojojin nan da ba dauke su wannan aikin ba akwai wanda suka fi su basira suka fi su dani suka fi su iya salon yaki sanan ya kamata ba da debo waɗannan mutanen sanan in ka debo manyan su sun san su a debo su a canja.
Alhaji Yusuf Zara Kofar na isa dan siyasa nan jihar Kano. Tun bayan da majalisar dokokin jihar Kano ta sa alewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje damar ciwo bashin naira miliyan 15,000 domin jibantar lamuran ilimi kyauta kuma tilas a kanan masu hamayya ke mamakin abinda wannan bashi yake nufi. Kasantuwar gwamnatin da ta shuɗe ta bayar da ilimin kyauta har ya zuwa matakin makarantun gaba da sakandare amma dai ba a ji ta ayyana cewa ta kashe irin waɗannan kuɗaɗe ba domin dai bayar da wancan ilimi kyauta bare a yi batun ciwo bashi domin dai jibantar wannan ƙoƙari. Matashi Bashir Sanata ya bi sawun 'yan kwankwasiyya a cikin jami'ar PDP da ke neman ƙarin bayani akan yadda za a kashe waɗancan kuɗaɗe idan ma dai har sun samu domin gudun kada a ninke talakawan jihar Kano a baibai.
zai ta'aziyya ga ilimin jihar Kano da ya samu rasuwa a karkashin jagorancin jam'iyyar APC wanda ya mutu kurmus wanda tun a baya lokacin da muka ga yana majaujawa lokacin muka rinka kira da a kawo dauki a zo a gyara amma abe ya ci tirayi ta'azzara aka ki ayi wannan wanda idan ban manta ba a lokacin jagora kwankwaso an rinka bada abinci kyauta ga yan primary ana bada uniform kyauta littattafai kyauta ilimin kacokan kyauta aka rinka yin sa a dukkanin matakai amma a wannan gwamnatin sai gashi suka ce za su yi ilimi kyauta kuma dole aka gayyato ministoci guda hudu tare da mataimakin shugaban kasa domin a zo a kaddamar da ilimi kyauta kuma dole ashe ba su shirya aikin ba gashi ta tabbata a fili domin ba su da niyyar yin sai yin suke kamakaman wai sai an ciyo bashin biliyan 15
sannan ce wai ku yan kwankwasiya ba ku farin ciki da shi wannan gagarumin aiki da shi
kuma da Abdullahi Umar da rukusar da jihar Kano wannan bashin idan aka ciyo shi ba mu ba ma yaya da jikoki duk sai an gadan musu bashin kuma idan aka tafi a haka kullun ana ciyo bashin da ba a biya sai dai a rinka ƙara bashi ana lafto wani akan wani to wataran sai dai kanan aka da mata kararrawa ai gwanjanta a siyar saboda ba za a iya biyan wannan bashin ba kuma a sanin mu shine ana ciyo bashi ne domin a zo ai investing wani abu wanda za a samu riba wanda za a haɓaka tattalin
arziki nan ba za a ga ribar ba duba da yara ne za
su taba ciyo bashi domin a biya kuɗin makaranta ba a taba yi ba ba a yi kamata ya abinda ake da shi a utilizing din sa gurgudan abinda ake da shi a san me ya kamata ai abu a ilimi fifiko da ta goma shi mai kyau kuma mu lokacin mu naira biliyan 2 ake warewa harkar ilimi tun daga tushe matakin primary da secondary da university da polytechnic da kuma sauran colleges of education amma a yanzu an ce za a ciyo bashin biliyan 15 to ya kamata zo su yi mana fashin baki shin wannan biliyan 15 din a shekara daya za a yi amfani da ita ko kuma a shekara uku da ya rage wannan zangon gwamnatin tasu za a yi amfani da shi saboda mu dai a sanin mu shine ilimin primary kyauta ne in ma ka ce ba kyauta ba kanin kyauta ne domin kudin PTA ne baya wuce naira 50 naira 20 ilimin secondary kuma naira 700 ne to in ka kirga 700 ma sau adadin daliban da ake da su a jihar Kano nawa zai baka gaba daya
amma idan dai har kuna irin wannan tunani ba ko yadda da ita kalaman da gwamnatin ta ambata ba aka ce wadancan kudin an karbo su za a zo a yi gine-gine ne ƙara ajujuwa duba da yawan daliban yanzu sun komo makaranta ba
kamar sauran kudaden da ake samu kudin shiga da ake samu da revenue da ake karba da kudin da muke karba na grant da kudin Paris Club da kudaden duk da aka rinka samu a baya me akai da su muna tuhuma a nan
wajen
mu dai bamu gani ba da haka yana da kyau a tabbatar da cewa
gadojin da gwamnati yake
yi mana wannan bayanin da haka ka gina dan adam fa yafi ka gina masallaci aka ce da haka mu burin mu shine a inganta harkar ilimi kana kallo jagora duk da babu gwamnati a hannun sa a yau din nan an kuma biya wa ƴaƴan talakawa iri na wasu sun tafi Sudan wasu sun tafi Dubai domin su je su karo karatu
matashi Bashir Sanata bakon kwashe cikin jam'iyyar PDP jihar Kano wannan ta baiwa Abibu Indabawa mai yangu-yangu shugaban APC Media Forum na jihar Kano damar zuwa da dorawa da kalaman cewa alkhairi dai danko ne baya taba faduwa kasa banza a ce wasa wannan ce yake bibiyar engineer Idris Hassan SN Automobile Binder Gamna Abdullahi Umar Ganduje yayi aman na cewar shi dan amanarsa ne
ya zama wajibi duk dan jam'iyyar APC musamman dan ahalin Gandujiya mazan mu da matan mu yi jinjina da godiya ga engineer Idris Hassan yanda ba dare ba rana yake kare mutuncin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi sa baba Ganduje ya ce masa kujerar advisor da za a yi masa ita ke jiran sa ba shi ke jiran ta ba an tabbatar mata kujerar sa ana yi yanzu ka je ga mawo ta dinki maza da mata matasa waɗanda suke ƴaƴan talaka wanda suka fito suka kada baba Ganduje ƙuri'a suna nan ana musu empowerment harkar makaneza harkar gyare-gyaren motoci duk idan ka je kayayyaki gabas da yamma kudinario ana annashuwa ana munna tunda ake a nasu talabar din nan ba a taba irin taro na taba hanta talaka kai tsaye irin wannan ba SA Automobile ka cirtuta a jihar Kano
amma sauran matsaloli kuma da suke daman al'umma a yankuna daban-daban fa kuma ka ce ma a gidan gwamnati ake wannan taro
kowa da ka sani da akwai bangaren sa shi harkar sa shine SA ne shi akan harkar automobile wanda dukkan wani harka ta engineer harkar sa ce yau idan ka duba an Allah nan an dau matasan nan an koya musu sana'o'i an yaye su yau ga suna a gama wasu da iyayensu da yan uwansu da abokanansu suna nan sun je domin su je su karɓa abubuwansu akwai tayoyi akwai inji na buga iska na zamani sannan akwai su fano iri daban-daban sannan akwai kayayyaki ma wanda za a saka safara na da abubuwa wanda za ka shiga karkashin mota
in sha nake idan har an ce gwamnati ta yi wani rawar gani a wani bangare sai kuma a zo a nuna mata inda al'umma suke ci gaba da kusan wahala
ai ina mai tabbatar ma a gwamnatin jihar Kano in dai akwai irin su engineer Idris Hassan an riga an gama komai magana ake inda yake
ka ce bangaren sa daban
magana kenan ai
nan ka ce kuma kowanne bangare kuma zai ringa shiga
ai abin da ake nuna ma in dai magana kake ta ci gaba to wannan shi ne ci gaba domin da akoya ma baka kifi a nan gwara akoya ma har ka kama kifin yau ina tabbatar ma bawan Allah nan shine irin abin da yake
shi sai ina fahimta APC media forum ba za ta taba fitowa ta nuna wa gwamnati ga wani matsala dan a gyara ba ina fahimta APC media forum ba za ta taba fada wa gwamnati gyara dan akan matsalolin al'umma dan a gyara ba
ai inda aka samu kodi yaushe an san magana ce mu karbo kokokin al'umma mu je kokokin al'umma mu zo mu gaya wa gwamnati ko a rubuce ko a fadi
Habibu Indabawa shugaban APC Media Forum a nan jihar Kano. To amma Habibu Indabawan yana waɗannan kalamai ne a daidai lokacin da Alhaji Mansur Soja ya shigo da kalaman jan hankali ga Gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Da kada ake wofintar da kokarin mutanen da suka dafa wa gwamnatin halaya ta kai kan rufi a 2019.
Akwai jawabai da masoyi yayi wato shi Alhassan Gwammaja da yi jawabi akan wato Baba Sha Rubutu mai kamfanin Baba Sha Rubutu Investment. Yayi wannan recording ne domin wato soyayya da kuma zil na jin wanda yake kauna ana nema a cutar da shi to dan haka nake so in ja hankali abinda I shi masoyi kusan ba kuskure I ba amma kuma waɗansu da suke kallon abin za su kalle shi a bisa kuskure domin shi yayi ne domin a karan kansa domin wato iruna damuwarsa da yadda Baba Sha Rubutu ya ba da gudunmawa a kafo gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje dangane da wato zabe da aka yi na farko har zuwa zaben inconclusive a matsayin ni Mansur Soja wanda wannan guri da ake magana na Baba Sha Rubutu da yake wato area Gwammaja karamar hukumar Dala da kuma abin da ya shafi wato gefen kofar ruwa to ni dan wannan mazaba ne kuma ni ne chairman election na zaben Ganduje ne wannan mazabar wanda aka zo ma inconclusive da aka turo dan majalisar tarayya na Fage aka zo wannan inconclusive to da shi muka hadu muka gudanar da wannan abin kuma sai da aka tashi cikin 12 dare aka je wajen Baba Sha Rubutu domin ya fito ya ba mu gudunmawa a zaben inconclusive ma da aka sake na biyu kuma sannan abin da zan ja hankalin mai girma gwamna duk wanda yake ba mu gudunmawa ko kuma ya taimake mu mu mun san ya taimake mu to bai kamata kuma waɗansu jami'an gwamnati su lura da cewa za su yi wani abin da za su iya tade shi ba
magana Alhassan din dai tana kan tsari kenan
eh tana kan tsari amma yadda waɗansu suka kalle ta suna kallon kamar ko Sha Rubutu ne yasa ayi ko kuma na'u to mu ko muna faɗa ne saboda soyayya ce ta Sha Rubutu da kuma muna kallon mu ya ba mu gudunmawa kuma yana ba al'umma gudunmawa kuma wannan guri da yi clearing nasa ne mallakar sa ne domin shi yasa duke sai isa sai gurin bai kamata ya zama cewar mutumin da ya bada gudunmawa gwamnati kuma ta juyo kansa tana neman ta yi musu ba daidai ba domin aka ce za a yi haka to zai zama cewar a nan gaba ma wato waɗanda muke tunanin su ba mu gudunmawa su rinka kallon sun ba mu gudunmawar ba za ta zama rana a gare su ba
Alhaji Mansur Soja aikin titin Kanya zuwa Kabo ya tsaya can dan haka Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kamata a yi bincike domin bin kadin inda wannan matsala take ta yadda za a shawo kanta a kalamai kenan dake bayyana ta bakin Bashir Shata wakilin talakawa
aikin da ya tashi daga Kanye ya tafi Balan ya shiga Kabo ya tafi Dugabau wannan aiki fa iya wannan kilomita 3 da ka gani iyakacin ta kawai suka yi yanzu mun ji ana cewa dan kwangilai ba bashi kudi ba ko kuma kudi ba su isa ba to muna kira ga mai girma Ali Haruna Mukuda muna kira ga mai girma commissioner ayyuka muna kira ga mai girma Abdullahi Umar Ganduje da lalle lalle ku takakkiya a kira dan kwangilan nan a ji a ina kudin nan suka makale domin mutanen garin Kabo fa sun rasa fa yadda za su yi da wannan tsarin kuma an rasa wanda zai fito ya gaya ma gaskiya ko kuma ya gama hali da ake ciki a karamar hukumar Kabo
kuna da tabbacin cewa an biya dan kwangila kudaden sa ne
in ma an biya dan kwangila in ma ba a biya dan kwangila ba dan kwangila ya kamata ka fito kai magana cewa in ma an biya ka a ina kayan aiki suka tsaya
da an biya dan kwangila za ku ga aiki ya tsaya ne ai da sai dai ku ga ana ta fama ko
in ma me dai akai a wannan tsarin muna so mu ga mai girma gwamna ya kamata a kira dan kwangilan nan ana asarar rayuka ana ta dukiyoyi ana ta abubuwa ta lafiya ma to mun mu fa ba mu da wani gari da ya wuce karamar hukumar Kabo
ina wakilan ku na majalisa haka su ba sa gabatar da wani kuduri kan a matsalolin yankinku
idan an yi magana wakilai su ce suna iya bakin kokarin su to mu wannan tsarin dole ne tunda wannan hanya ita ce mai girma Abdullahi Umar Ganduje zaka ji a zo a gaya ma duk wani abu da aka tashi gaman nan dan Kabo local government su suka ce suka cika ta aka tabbatar an kawo ma zaben ka mun jibir din nan dan Kabo su suka cika ta haka yanzu dogo wannan da tudun guda dan Kabo su ake sawa talakawa a gaba a ji a tabbatar an yi ma abin da ya kamata
ka tabbatar da cewa an kai baki kenan a wannan zabe da aka
ina gaya ma dan a kare mai girma Abdullahi Umar Ganduje
abin da ba shine dan
takara a can ba me zai kai ku
in ba shi bane dan takara aka ce an yi wa jami'an nan ki ta murmura ba shi aka ba kunya ba to talakan kabo sun aiko ni da yawun siran ka cokcoro wannan aiki idan ba zai yi ba a sagala wannan aiki hanyar nan a rufe ta ga kuma wannan sarkin da kai na kara shi ma yanzu babu hanya in ya tashi sai dai buto ta zariya ba yau ba zai yi a ce an nada sarki kuma yana shiga wani state din yana fitowa ba saboda haka mai girma gwamna ka nada delegating aje karamin hukumar kabo babu hanya ba inda za a je a gaida sarki idan an yi ruwa ko ma ba a yi ruwa ba wannan kure take tashi tana cin zarafin mutane ya ilahi al'umma kabo ina za su sa kansu in sun yi magana ga wakilai tace za a duba in to mai girma gwamna ya kamata a duba wannan tsarin da ake ciki
matashi Bashir Shata wakilin talakawa daga yankin karamar hukumar Kabo to honorable Rabiu Balabun Kure shugaban karamar hukumar Bunkure ya zo domin godewa dukkanin masu ruwa da tsakin jami'ar APC waɗanda suka bada gudunmawa APC ta yi nasara a zaben cike gurbi da kuma nasarorin shari'a da suka gabata
nun mai mika sakon murnar mu ga mai girma zababban dan majalisar jihar mu mai albarka Alhaji Mame Obagurja wanda aka kawo karshen abinda umurnin kotu na sake zabe da aka yi da kuma wannan gagarumar murna da nasara da aka samu Allah subhanahu wataala ya jagora bayan haka ina mika godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji tare da kuma mataimakin sa da mai girma kwamishinan kanin hukumomi Alhaji Murtala Sagaru da DG da shugaban jami'ar mu dan sarki jikin sarki Haji Abdullahi Abbas dan gaida gudunmuwa iri da aka bamu a wannan zabe da Allah subhanahu wataala ya sa aka gudanar da shi dan asabar da ta wuce kane kuma nake ƙara godiya ga jagoran siyasar garin kuma Bunkure mai girma Dr. Isa Bunkure provost na da Sa'adatu Rimi bisa gudunmuwa iri da jajircewa da kuma mataimakin caucus Haji Nuhu Yusuf Kumuya da shugabanni daban-daban na jam'iyya shugabanni na cikin garin Mazabar Kulluwa kuma cikin garin Jalabiyo da da wannan zabe matasa mata da maza da suka fito suka yi wannan zabe suka zabi jami'an mu ta APC mai albarka ba mu da abin da zamu ce da su sai dai mu ce Allah ya saka musu alkhairi duk jama'a da suka je don su suba ido garin zabe yayi lafiya an gama lafiya musamman takakkiya da shi shugaban majalisa yayi Right Honorable Aziz Gabas Gafasa muna gode masa mu ne masa fatan da shi to ga su sun koma gida lafiya daga ƙarshe muna ƙara mika sakon murnar mu jihar Kano da kuma ƴaƴan jami'ar APC gaba daya musamman ga mai girma gwamnati jihar Kano bisa wannan murna tamu da Allah subhanahu wataala yayi mana na tamu nasarar kotun koli da muke wannan nasara Allah subhanahu wataala ya kara mai girma gwamnati Allah
honorable Rabiu Balabun Kure kenan da wannan zamu leka kasuwar ƴan lemo domin daukar kalamai dake bayyana ta bakin Alhaji Adamu Muhammad ƴan lemo wanda ke jan hankalin takwaransa a kasuwar dake magana akan shugabancin wannan kasuwa ta su da cewa dai akwai bukatar ya sanya wa bakin sa linzami
naji wani dan tawaye wanda bai yadda da kaddara ba ya manta cewa Allah shine yake bada mulki yazo yana wasu maganganu wannan dalili yasa muka ga ya kamata mu dawo mu ja kunnan sa domin ya fahimci abin da ake ciki kar ya manta ya rubuto mana takarda cewa ya fita a wannan kungiya kuma wannan takarda tana nan a hannun mu ko mun kai ta gurin hukumomin tsaro da duk hukumomin gwamnati har da ma'aikatar kasuwanci ta jihar Kano wanda yake magana a kanta domin su san suna tare da wannan document wannan dalili yasa muke jan hankalin sa da lalle lai idan ya sake zuwa yayi wata magana akan wannan kungiya ko akan shugabancin ta zamu dauki mataki na shari'a akan sa
na dauka a gyara yanzu bakutun da ya ce wai shugabancin da yake din kuna rike wani bangare ne guda daya ba gaba da shi kasuwar
kungiyar kasuwar kayan marmari guda daya ce kuma tana nan sunan ta Nigerian Fruit Sellers Association kasuwar ƴan lemo illa iyaka ƴan tawaye daya wanda suka fita daga cikin ta suka rubuto takarda suka ba mu suka yi wani group din su wanda gwamnati bata san da su ba mutanen kasuwa ba san da su ba ba wanda yake da wata alaka da su illa iyaka sai suna bakin ciki da bacin rai in sun ga gwamnatin jiha tana tallafa wa al'umar wannan kasuwa zan yi amfani da wannan dama a madadina da shugabancin wannan kasuwa karkashin jagorancin Alhaji Muhammadu Umar Yalo in taya mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare da shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki da Alhaji Maniru Babba dan Agundi dan majalisar tarayya na Kumbotso tare da Hamza Mustafa Hamza Buhari Bakona shugaban siyasar Kumbotso da kuma shugaban karamar hukumar Kumbotso Alhaji Kabiru Adofan Shekara murnar lashe wannan zabe da kuma duk nasarorin da aka samu a kotu Ubangiji Allah ya kama da hannayensu al'umar wannan kasuwa suna godiya kan irin kabacin arziki da aka yi mana a wannan kasuwa na farko an yi mana dabe na kasuwar nan an kuma yi mana burtsatse an yi mana kan famfuna an kawo mana injin na matsan lemo an kuma koyar da yaran mu yadda za su dinga gyara shara suna sai da ita ta zama taki amfanin gona al'umar kasuwa an fito da mu kasuwar mu ta zama za ta yi gogayya da kasuwanni na duniya. Saboda haka muna godiya da wannan gwamnati, ubangiji Allah ya kama da hannayensu.
Adam Muhammad daga kasuwar El Lemo dake yankin karamar hukumar Kumbotso.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Zango ne jagoran shirin a madadin dukkanin abokan aiki, Ibrahim Isaac dan uwarano, Salisu Bafayo, Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi, Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, murya jama'a.